Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballar da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 22 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftar yawan ƙasar India ya kai 26. Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba a ɗaya daga cikin asibitoci biyu Kachal da har yanzu suke guda a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. Kasar China ta nuna adawarta da yada zango da mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai zai yi a Amurka kan hanyarsa ta zuwa kasar Paraguay.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomin Niger sun kaddamar da wani gagarumin ayyukan gina rijiyoyin burtsatse a karkara.
Shugaban kasa ya ba mu umurnin ganin mun samu wani tsari wanda za a yi wa mutane irin wannan ayyuka muka yi aiki da haɗin gwiwa.
Haka kuma za a ji cewa halin kuncin rayuwa da talakan Najeriya ya tsinci kansa ciki ya sa masana kimiyyar tattalin arziki faɗin albarkacin bakinsu.
Kusan dai a Najeriya ne kawai an kaji an ci tallafi wato subsidy sai kaji an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da baba Yakubu Makeri zai kamana. Daga nan za mu zakulo su daga cikin sakonan da ku masu sauraro ke aika mana ta email mu kawo muku. To amma fa sai mun fara da shirye-shirye na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau Asabar a cikin rahotanninta na leƙen asiri da take fitarwa kullum akan Ukraine cewa babban marubucin na yanar gizo kan sojoji mai kishin ƙasa Igor Girkin kusan tabbas an kama shi da tsatsauran ra'ayi a jiya Juma'a. Ma'aikatar ta ce Girkin mai sukar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ke yaƙi kwanan nan ya shiga sukar shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye da kuma tun lokacin da ya hau kan karagan mulki. Kaman zai iya fusatar da masu rubutu kan sojoji ta yanar gizo waɗanda ke kallon Girkin a matsayin ƙwararren mai sharhi kan soja kuma ɗan kishin ƙasa, ji ma'aikatar tsaron Burtaniya. Nan da ranar Talata mai zuwa Amurka na shirin sanar da wani sabon tallafin soja ga Ukraine da ya kai dala miliyan 400 da suka haɗa da manyan bindigogin artillery da makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da kuma motoci yayin da Ukraine ke ci gaba da kai har-hari. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a ƙasar India ya kai 26. Wani jami'i ya faɗa yau Asabar cewa an gano gawarwaki hudu inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai 26. An gano gawarwakin mata uku da namiji ɗaya a cikin baraguzan ƙauyen Irsharwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga Mumbai. A ranar Alhamis, da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare lokacin da ƙasa ta mutsa. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike akasari da hannu don neman wasu mutane da dama da suka ɓata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba a ɗaya daga cikin asibitoci biyu Kachal da har yanzu suke buɗe a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a, kungiyar da aka fi sani da suna a taƙaice da Faransanci MSF ta ce wasu ma'aikatanta huɗu da direbobin motocin manyan ɗaukar kaya huɗu da ma'aikatanta goma waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin Turkiyya da ke birnin Khartoum a ranar Alhamis da ta wuce, wasu 'yan bindiga sun tsayar da su kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan. Idan irin wannan lamari ya sake faruwa, idan kuma iko na jigilar kayayyaki ya ci gaba da fuskantar cikas, wannan abin takaici ne. Kasancewar mu a asibitin Turkiyya zai zama abin da ba zai yiwu ba nan ba da jimawa ba, inji Christopher Ganya, manajan agajin gaggawa na MSF na Sudan a cikin wata sanarwa. Miliyoyin mutane ne suka tsere daga gidajensu tun bayan barkewar fada a Sudan a tsakiyar watan Afrilun da ya wuce tsakanin sojoji da daga karin sa kai na RSF a Khartoum da ma wasu wurare a Sudan.
To nan ba da jama ba Hafiz zai kama na ƙarshen labarin duniya, amma kafin nan gwamnatin jamhuriyar Niger ta kaddamar da ayyukan gina ɗaruruwar rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana a yankunan karkara, musamman waɗanda ke fama da matsalar ruwan sha da nufin samar wa da al'ummar wadatar ruwa mai tsafta. Wannan wani bangare ne na ayyukan da gwamnatin ce ta sa a gaba don kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Wakilin murya Amurka a mai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa ne gwamnatin ta Niger ta ƙaddamar da ayyukan gina waɗannan ɗaruruwan forage ko kuma rijiyoyin burtsatse a yankunan da ake ɗauka a matsayin mafi fama da ƙarancin ruwan sha a ƙasar. Malam Mamman Ibrahim Mahamman shi ne ministan ayyukan raya karkara.
Shugaban ƙasa ya ba mu umarnin ganin mun samu wani tsari wanda za a yi wa mutane irin wannan ayyuka. Muka yi aiki da haɗin gwiwa na ministan da ke kula da ruwa shi ne Mr. Hydraulic da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta da ake cewa ONG Al-Burak, kuma muka tafi wajen abokan hulɗanmu na ƙasashen waje santar sarkin Makka Malik Salman, suka ba da kuɗaɗe kusan miliyan uku na dola shi ne miliyar guda da miliyan 800 na sefa forage 200 ne da gwamnatar shi ne kusan 310 kenan. Insha Allah za a yi su a cikin jihohi inda ke da matsalar ruwa da yawa. Akwai su a jihar Tawa, akwai su a jihar Zandar, akwai a Maradi, kuma za a yi a Doso da Tilabiri. Mutum 300,000 ne idan aka kare wannan aiki nan Allah da ƴan watanni kaɗan za su ga matsalar su ta wajen samun ruwa mai kyau an yi maganinta.
To koya mazauna karkara ke cewa game da waɗannan ayyuka? Tambayar kenan da na yi wa Malam Abdu Nino Gajango, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin cigaban karkara.
Wannan tsari na gina fomfuna mutane su samu ruwa daga hanyar fomfuna abu ne da yake da kyau. To amma da ya kamata mu ƙungiyoyi gwamnati ya neme mu yake mu zamna ya yi shawara da mu, da maimakon a sa fomfuna kara a yi rijiyoyi, paske a yanzu maganan da muke a cikin Niger akwai rijiyoyi wanda aka yi tun zamanin jori yanzu ma ana shan ruwa a wurinsu. Kenan rijiyoyi ya yi fomfunan mahimmanci dangance da abin da muka gani da idonmu.
Karancin ruwan sha a yankunan karkara na daga cikin matsalolin da ke haddasa tashe-tashen hankula a tsakanin jama'a. Saboda haka ake ganin wannan shiri zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya.
Duk abin da ka sani na rayuwa, in babu ruwa ba yayu ba. In ba ruwa ba mutum, in ba ruwa ba noma, in ba ruwa ba arziki. Saboda haka nemo maganin matsalar ruwa a karkara. To wannan tana daga cikin manyan matakai da za a ɗauka ana son samun ci gaba a ƙasar nan. Yin samun ruwan kenan zai sa irin matsalolin da ke da kwai na rashin jituwa tsakankanin jama'a saboda hamayyar neman ruwa tsakanin mutane. To in Allah ya wannan matsala za a rage ta sosai.
Miliyan 1,800 na sefa ne za a kashe domin ayyukan gina waɗannan rijiyoyin burtsatse da aka fara da jihar Tilabiri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Solomon Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na Green Zone da ke birnin Bagadaza, wanda ke da ofishin jakadanci na ƙasashen waje kuma mazaunin gwamnatin Iraki. Bayan rahotannin kona Kur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin Iraki da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark, jami'an tsaro sun dakatar da su, inda suka tare gadar jamhuriya ta hanyar Green Zone, inda suka hana su isa ofishin jakadancin Denmark da safiyar yau Asabar. Yunkurin kutsawar na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zangar suka fusata da shirin kona Kur'ani da aka shirya yi a ƙasar Sweden, inda suka mamaye ofishin jakadancin Sweden da ke Bagadaza. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai, wanda ke kan gaba zaben shugaban ƙasar da ake shirin gudanarwa a tsibirin a watan Janairu mai zuwa, ya bayyana a wannan makon cewa yana shirin danya da zango a Amurka a watan gobe akan hanyarsa ta zuwa ƙasar Paraguay, lamarin da ya haifar da adawa daga China. Beijing ta yi watsi da duk wani mataki da zai iya ɗaukaka martabar Taiwan a duniya, kuma ta yi alkawarin hana yada zangon daga faruwa. Manazarta na ganin cewa duk da cewa da wuya China ta yi nasara, akwai yiwuwar yada zangon na iya gwada alakar da ta yi tsami tsakanin Beijing da Washington.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da korafi dangane da hauhawar farashin man fetur a kasar, wanda ya samu tushi daga cire tallafin mai da gwamnatin kasar ta yi akan albarkatun, masana kimiyyar tattalin arziki da hada-hadar kudade na yin sharhi akan wannan batu. A hira da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Lawan Habibi Hayya kwararre da ke koyar da ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade a kwalejin fasaha ta Kano, ya yi fashin baki.
Kasashe manya waɗanda suke wato na 'yan jari hujja ma irin kamar su Germany, irin su America, duk suna da abin da ake kira subsidy, wato tallafi. Hatta akan biredi a Germany akwai tallafi, saboda mafi yawa ana ba da tallafi ne akan abin da mafi yawan mutane suka fi amfani da shi, domin wannan shine zai zama a ce akwai gwamnati mai jin kai da tausayin mutane. Duk inda ka je an ce tallafi, ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane. Kusan dai a Najeriya ne kawai in ka ji an ce tallafi, wato subsidy, sai ka ji an haɗa shi wato da rashawa, da cin hanci da rashawa, wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan. Domin duk gwamnatin da bata gaza ba, ba zai yiwu ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan 100 za su amfana, saboda waɗansu mutane da ba su kai miliyan 1 ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki. Dan Najeriya bai da wani abu da ƙasarsa take da shi na arziki wanda za ta iya taimaka mata da shi da ya wuce man fetur.
Amma anan tun daɗewa ake muhawara cewa shi tallafin nan baya kaiwa ga talaka. Baya kaiwa ga rashin, tunda kai magana jin kai, kuma ga can ana zancen rashawa.
To ai komai rashawa, komai lalacewa. A lokacin da ba a cire ba, shi ɗan Najeriya ya sani yanzu da yake ji a jikinsa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi. Gwamnati ta kan zuba alal aƙalla 300 ta rage kuɗaɗen da mai zai iso ishame shi, sannan in ya so masu satar buloyin su kuma suna yi, amma shi komai kankanta yana samu. Yanzu da aka yayi gaba ɗaya, ai shi ya fi ji a jikinsa. Kuma abin da nayi nake faɗa shi ne, idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abin, because yana nuna gazawar gwamnati akan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana, ko su fi mafi yawan ƙasa amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta yi niyya ta taimaki jama'a. Idan gwamnati ta sa wannan a ranta, babu wani abu da za ta yi wanda zai tallafa wa jama'a. Komai za a kokari a ce an zana tallafinsa, saboda haka rayuwa ta zama abin wahala ga mutane.
Amma wasu suna cewa kamar zane tallafin nan yana ɗaya daga cikin sharɗa watakila na ƙasashen yamma da suka ba wa ƙasashe masu tasowa lamani ko rance, irin su Najeriya, kuma kamar hukumomi na hada-hadar kuɗaɗe irin su IMF. Ba ka ganin cewa idan hakan din ne dole ta sa ita ma gwamnatin watakila ta cire tallafin don ta cimma wancan sharadi?
Ai, babu dole, babu dalilin da yasa Najeriya za ta ta'allaka akan neman bashi a irin arzikin da Najeriya Allah ya mata. Ba ta bukata, ba ƙasa ce da ta yi wato talara akan taimako. Akwai ƙasashen da taimako daga ƙasashen waje da shi suke yin kasafin kuɗi, da shi suke rayuwa. Najeriya ba ta daga cikin waɗannan ƙasashen, saboda haka idan shugabanci ya ga dama zai fi lura da maslahar mutane.
A gaida Dr. Lawal Habibi Hayyake na atattauna wasu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ki samu a tashin mutum VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Kamar kodi yaushe za ki zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a wajen mu na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau zamu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyyar mutuwar mutane da dama a kasar da kuma jikata wasu. A baya bakon namu ya ce gwamnati tana dora haraji mai yawa akan direbobi. Kani ya ce ƴan sanda kuma ba sa taimaka musu a aiki da suke yi. To koya mu'amalar direbobin da fasinjojin su sai ya ce
kaga batun fasinjoji mu alfahari mu ne muka doki fasinja nan ga mu yi mu kai shi wuri da zashi. Amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri. No in dai fasinja kana cikin mota ka ga driver na drive mota na bai kamata ba dole kamata kai magana. Dole kamata kai magana amma kaga wani magana cike shi fasinjojin nan no sai mai kara su ce don me sa kike wannan abu. Kuma kullu ni na fadiwa kaman fasinjoji saboda su muke nan in ba su nan ba mu nan. Muna dokan su ababen da muke bin cike saboda shi yasa wani lokaci muka zo zamu kara kudin mota sai kamata su kuma su duba su understand mu. Kaman lamarin da muke ciki yana da karfi, lamarin da muke ciki yana da wuya, yasa muna roƙon su yi su kuma su understand mu saboda mu da su mu yau mai aiki. Wani lokacin bayan da muka dabobi muka haje motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba, gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wuri aiki da wuri sana'arsu da sauransu an ji jiki sosai cikin garin ga. Irin waɗannan abu muka ce za mu yi mu direbobi, gaskiya mun damu passengers, mun damu jama'a, ba so mu ne muna kara kudin mota ba, amma muna roƙon su fasinjoji mu da suke aiki su kuma su understand mu yi zo kan lamari kamar haka.
To a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu fasinja mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota, menene mataki da ku direbobi ya kamata ku dauka a dokance?
Gaskiya a kowane lokaci in dai fasinja na kawo damuwa muka kai wurin polisai muna mu doke shi mu ba polisai. In muka kai wani wuri kuma muna mu bari sauka. Mutum guda bai damu sauran. Isa muna mu bari mai shi su ko kuma muka kai wuri yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda. Kuma dewa debobi muna gaya musu yi su san iya magana da mutane. Don wani driver na nan damuwan da ya fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake zamne da shi wuri. Isa fasinja kuma shi ka samu a samu hankuri yadda za a yi magana da shi saboda kar zuciyan kuma ya tashi. Kwanakin ga waɗansu sun doki mota za su wani wuri sun kusa wurin da za su, shi da fasinja ya sa driver haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace. Isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudun shi muke ce fasinjas a samu ma direbobi hankuri, direbobi kuma su samu ma fasinjas hankuri.
To amma kuma yaran motan ku da kukan ce musu mate a Ghana, a Najeriya da wasu wurare akan ce conductor, to su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba, akwai wani mataki da kuke dauka akan yaran mota?
Gaskiya akwai matakin da muke dukan, saboda yanzu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da conductors na da mate na, saboda su ke tangayen driver, su ke taimaka ma driver, in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan tsari ba shi kawo damuwa. Yanzu na mai kaman kowane mota duka muna giya ma motan ya samu station, ya samu union da yake cikin, an san kaman motan ga cikin union gani, an san motan ga ana neman shi cikin station ga za a same shi, saboda in dai aka yi haka so haka nan za mu yi mu samu hanya muna magana da conductors nan da mate nan da muke kira su a Ghana nan, isa wadannan mutanen duka le education in ce abu ya kamata a nuna musu yadda ya kamata a yi tsari, saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama da conductor kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama master kanka kana rike da mota.
To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf, babban sakataren kungiyar Concerned Drivers ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu da sautin shirin, Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yako Makeri. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To wannan haka yake, sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana na karanto mana. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isu Maƙiyar Maɗatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yaku mai aski Badaraka da Haddabi mai kwamfuta mai yama. Suka fara da sallama suka ce wannan matsalar tsadar makamashin man fetur ta kunno kai a Najeriya gaskiya abar damuwa ce ba ga iyalan al'umman Najeriya kaɗai ba, har ma da sauran ƙasashen da suke makwabtaka da Najeriya, musamman ma mu 'yan Nijar, domin ba mu tsira daga matsalar mu kanmu ba. Ga 'yan Najeriya da Nijar, kirana daga 'yan Najeriya da Nijar shi ne mu ci gaba da addu'o'in samun sa'ida daga Indalla, domin dai su waɗannan shugaban nan ba ta mu suke ba, Allah ya kawo mana sauki. Saƙonmu na gaba ya fito daga Sama'ila Anas Malam Fatore, mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce biyoyi Hausa, zan so ku bayan dama domin na yi kira ga malamai da sauran al'umma a jihar Difa na jamhuriyar Nijar da cewa ganin rashin saukar ruwan sama a jihar Difa, ya kamata mu bazama mu fita mu yi addu'ar roƙon ruwa daga Allah, Allah mai jin ƙan bayansa, ko manoma sa samu su yi noma cikin kwanciyar hankali. To saƙonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwan Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. ya ce hakika raba hatsi da taki ga 'yan Najeriya don sassauta raɗaɗin hauhawar farashin man fetur da gwamnatin Najeriya za ta yi abin a yaba ne. Allah ya sa tallafin ya kai ga waɗanda aka yi domin su. Amin summa amin. Sai kuma saƙon Yusuf Meleda Gwallo da malam mai zanen hula Gwallo jihar Bauchi suka ce rabawa talakawan Najeriya 8,000 da gwamnatin Najeriya za ta yi don rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Hakan abin yabawa ne da fatan rijiya ta ba da ruwa guga ba za ta hana ba. To daga nan sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce BOA Hausa Allah ya sa sallamar wasu sarakunan gargajiya 6 bisa zarginsu da katsalandan a harkokin siyasa da gwamnatin jihar Bauchi ta yi ya sa ba siyasa ba ce. Saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam Gashiwa. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Rajau da Aisha Hussein Dangwa ta Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Fatun Ado Salati Goma ga Annabar Rajau. Suka ce kashe manoma 12 da 'yan ta'adda suka yi a wani mummunan hari da suka kai a yankin Talabari na Nijar. Abin tashin hankali ne ga manoman Najeriya da Nijar. Don haka muna addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasashenmu lafiya don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To daga nan sai saƙonmu da ya wani saƙo da ya fara da sallama ya ce hakika mu 'yan Najeriya tun yanzu mun fara kewar shugaba Muhammadu Buhari ganin yau kwanaki 54 daidai da kafa sabuwar gwamnati amma gashi mun fara ji a jika a wajen tsadar rayuwa. Saƙo daga Isuhun Dila Faki. To ƙarshen saƙonmu kenan. Mun gode sai a ci gaba da aikowa za mu ci gaba da kawo muku. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To sarfi daga labaran a takaice. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa yau Asabar a cikin rahotonta na leƙen asiri da take fitarwa kullum a kan Ukraine cewa babban rubucin nan na yanar gizo kan sojoji mai kishin ƙasa Igor Girkin kusan tabbas an kama shi da tsatsauran ra'ayi a jiya Juma'a. Ma'aikatar ta ce Girkin mai sukar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ke yaƙi kwanan nan ya shiga sukar shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye da kuma tun lokacin da ya hau kan karagar mulki. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a ƙasar Indiya ya kai 26. Wani jami'i ya faɗa yau Asabar cewa an gano gawarwaki 4 inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai 26. An gano gawarwakin mata 3 da namiji 1 a cikin baraguzan ƙauyen Irshalwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga Mumbai. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba a ɗaya daga cikin asibitoci biyu kacal da har yanzu suke buɗe a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a, ƙungiyar da aka fi sani da suna a taƙaice da Faransanci MSF ta ce wasu ma'aikatanta 4 da direbobin manyan motocin ɗaukar kaya 4 da ma'aikatanta 10 waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin Turkiyya da ke birnin Khartoum a ranar Alhamis da ta wuce. Wasu 'yan bindiga sun tsayar da su kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na Green Zone da ke birnin Bagadaza wanda ke da ofishin jakadancin ƙasashe na ƙasashen waje kuma mazaunin gwamnatin Iraki. Bayan da rahotannin kona Kur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin Iraki a birnin Copenhagen na ƙasar Denmark.
To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 a wajen Najeriya Nijar kamar Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama muna taya tsohon abokin aikinmu Alhaji Abubakar Janaidu murna aurar da 'yarsa wato Halima Janaidu da angonta Abdulkarim Hassan wanda aka ɗaura yau Asabar ɗin nan a garin Rigacikun da Kaduna. Muna masu fatan alkhairi Allah ya ba da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Dadi Balewa wanda ya haɗa shirin tare ba da umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Patrick daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumin lake cewa sai mun da shirin mu na dare. Assalamu alaikum.